Babban taron bitar da gwamnatin tarayyar Najeriya ke gudanarwa a Abuja akan tsara manufofi da daidaituwa akan sha'anin tattalin arzikin Najeriya ya shiga rana ta biyu, inda gwamnoni da ministoci da ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki a ƙasar ke yin bita domin tsara hanyoyin da za a bi ƙasar Najeriya ta rage dogara daga albarkatun man fetur zuwa albarkacin noma da kuma haƙo ma'adinai. A yanzu dai an himmatu ne akan tsarin samar da wutar lantarki, saboda taron ya fahimci cewa ba ni cigaba da za a iya samu ta kowace irin fuska a ƙasar in ba tare da ainihin nazari akan wutar lantarki ba. To amma maganar noma babu shakka, kamar yadda gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu yake bayyana min a lokacin da ake taron, shine babban gadon da Najeriya za ta yi amfani da shi da dogaro domin samar da kuɗaɗe na ƙasar waje cikin Najeriya, inda ya ce manoman jihar Kebbi a shirye suke domin su samar da abincin da zai ci da Najeriya har ma a fitar da shi ƙasashen ƙetare.
Mun sha daɗewa muna faɗin cewa in aka ba mu gudunmuwar da muke gani muke nema, manomanmu da masu masana'antunmu na sarrafa kayan abinci suna iya rage abinda Najeriya ke shigowa da shi da yawa, kuma ya kare yalwa da arziki ga 'yan jiha da 'yan Najeriya gabaki daya.
To da yake maganar noma ake yi, ta yaya za ku karfafa manoman jihohinku don samu kuɗin da za su sai kayayyakin noman da kamar takin zamani da duk wasu abubuwa da ake bukata wanda a da ana yi, da kuma wannan abu na extension service, wato wata kungiya ko hukuma da za su rika ba su shawarwari akan abubuwan da ya kamata su noma da abubuwan da ya kamata su yi domin su sayar da abu da suka noma?
To kamar yadda na ce, fahimta ta fara zuwa daya. Na ɗaya dai, an riga an tabbatar da cewa muna da manoma masu kwazo, masu niyyayi, muna da manoma masu son sa ilimi ga noma. In an ka ba su iri na ƙwararri na zamani, shi suke so su yi amfani da shi. Noma yana bukatar kuɗi, yana bukatar taki, yana bukatar iri na zamani, yana bukatar maganin ƙwari. Don haka kuma manomanmu ba ci makwance ba ne, in aka ranta musu suna karɓa, kuma suna da amana, suna biya.
Gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku Bagudu a tattauna da ne da shi a gurin taron bita na tsara tattalin arzikin Najeriya a Abuja. A waje ɗaya kuma, wani tsohon minista na kuɗi, wato Dr. Mansur Mukhtar, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki, na tuntuɓe shi domin in ji.
Yanzu ƙoƙarin da Najeriya ke shine ta janye hankalinta daga maganar mai. To ta yaya dawowa akan abubuwan da suka shafi noma ko haƙo ma'adinai zai inganta tattalin arzikin Najeriya cikin ɗan ƙaramin lokaci, ko kuwa sai an ɗan ja lokaci kafin a ga tasirin shi?
To bisa ga bayanai da aka yi a taro, a cikin akwai abubuwa da za a iya yi wanda yake cikin gaggawa za a samu nasara, kuma hakika abin da ya shafi harkar noma da kuma abin mamaki ma abin da ya shafi harkar steel, wato kamar wajen ajawa kota steel, bayanai da aka yi akwai abubuwa da yawa da za a iya sarrafawa a amfani da su a samu moriya. Illa dai inda ake ganin kuma sai an ci gaba da nazari, kuma sai an yi aiki shine wajen harkar wuta, harkar kawo lantarki. To wannan kam wani abu ne wanda yake gagarumi, kowa bayanin da yake mun fuskanci cewa yana cikin zukatan su waɗannan gwamnonin, kuma duk wannan abu da za ka yi, in masana'antu ne, in ma menene za ka yi, to sai ya haɗa fa da harkar gyara lantarki.
Dr. Mansur Mukhtar kenan, tsohon minista na kuɗi a Najeriya kuma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki, a taron bitar da ake yi na tsarin manufofin tattalin arziki na Najeriya a fadar gwamnati da ke Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.